أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يا أخوة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ السلام عليكم. Muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah wanda ya raya mu cikin baiwarsa da kuma falalatarsa da hikimarsa ga mu ƴaƴan Adam musulmai, ya ba mu lokaci da za mu amfani rayuwar mu da kanmu wajen tunatar da junanmu game da abin da ya shafe mu a matsayin mu na musulmi. Muna yi wa Allah ta'ala godiya bisa wannan ni'ima da karamci da baiwa da ya mana. Jinjina ta farko, bayan godewa Allah ga shi dan uwa abokin aiki Alaramma Al-Hafiz Malam Ibrahim Siddiq, wanda shine jagora na wannan alkhairi, domin ita wannan makaranta Allah ne kadai ya san inda alkhairin ta zai tsaya. To shine uwa uba, shine jigo, shine jagora, shine mai faɗi tashi duk sauran ƴan uwa malamai dafa masa aiki da sauran iyaye, amma shi ne ginshiki madauka nauyi na ita wannan tafiya gaba daya. Mune masa adon Allah ya saka mai da alkhairi. Bisa jajircewa irin ta malam, ku duba shekara biyu kawai yanda makarantar ta bubbugo da alkhairi, wanda gaskiyar magana ba kowane jagoran makaranta bane cikin shekara biyu zai assasa makaranta ta kai wannan matsayi a hukumance kuma a aikace. Wannan yana buƙatar jinjina da addu'a akan Allah ya dafa masa, kuma Allah ta'ala ya kai fata mizani. Jinjina ta biyu ga ƴan uwa abokan aiki sauran malamai, da su ma ba dare ba rana yanzu yake sanar da mutum daga safi har dare, idan ka zo makaranta tana cikin operation na aiki, ba awa da zaka zo baka samu ana karanta alqur'ani ko hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama. To su ma ƴan uwa da suke dafa masa, ine musu jinjina da ko fatan alkhairi. Jinjina bangare na uku ga iyaye, mahaifa masu tarbiya da suka turo ƴaƴansu, suka hakura da aikace aikacen su na gida, suka hakura da jewa da dawowa ta su, suka bada lokaci akan su tsaya su fahimci addini, san hakura da aike ki can, kiwon kiwon kicin ki shara can, duk sun dauka za su yi da kansu, amma ke din ko kai din abinda suke bukata ka zo ka zauna ka koyi addini ka koyi tarbiya. Wannan ana yi muku jinjina kuma kuna kokarin sauke nauyin da Allah ta'ala ya dora muku. Bangare na hudu, al'umar unguwa da suka ba mu hadin kai, makota na kusa da nesa wanda kuke kokarin kula da abinda muke yi, da kuma ainihin bawa makarantar goyen baya wajen ciro ƴaƴanku da kannanku domin zo su zauna su yi karatu, kuma muna gode muku, muna muku jinjina. Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi. Bangare na biyar na ƙarshe game da godiya da jinjina, ƴan uwana ɗalibai, bangaren dama da hagu gaba ɗaya ga sunan, ko ina ka leƙa ɗalibai ne ga sunan abin sha'awa a cikin nutsuwa da kamala, alamar cewa makarantar ta cika ta koshi da tarbiya wajen yanda kowa ya nutsu yake so ya ji abin da za a faɗa musu domin yin amfani da shi. Ina yi wa ƴan uwa na ɗalibai fatan alkhairi da kuma addu'ar Allah ya ƙara ƙwarin gwiwa, Allah ya bada hazaka da fahimta wajen haddace duk abin da ake koya mana na alkhairi. Yau muna yi ni na Lahadi, wanda ya daidai da 21 ga watan hudun musulunci, watan Rabi'ul Thani. Yau 21 ga watan hudun musulunci, shekarar hijira 1445, wanda hakan ya yi daidai da 5 kuma ga watan 11 miladiya 2023. Babu shakka a matsugunan makarantar nan a wannan unguwa ta ainihin layin tiki, layin tikwane ko unguwan Fantami cikin dabbobi ko layin tukwane milai mai tukunya afwat layin mai tukunya to wannan shine hakika zuwa na farko wannan matsuguni nata amma a lokacin tana can bakin titi masallacin malam pharmacy to babu shakka na je makarantar akalla ya kai su uku zuwa su hudu wanda gayyata ce ta malam da yan uwa su malam mai shawayi su malam shi Abubakar Sadiq duk na halacci makarantar lokacin tana can kuma cikin hikimar Allah sai yau din nan Allah ya kaddara zan zo daga matsuguni makarantar kuma har ma mu bada wata gudunmawa cikin abin da Allah ta'ala ya sa za mu iya bayarwa dan uwa malam Ibrahim kamar yadda ya faɗa mana tare da shi a kodi yaushe ahalul qur'ani duk inda suke to kansu a haɗe yake ko suna nesa da juna to zukatan suna haɗe malam Ibrahim duk abin da yake gaskiya ina bibiya game da harkar makaranta da harkokin sa na karatu da harkokin sa na musabaka duk ina bibiya kuma ina fatan alkhairi ina jinjina kwarai da gaske bisa karamci da ake mana da girmamawa da martabawa Allah ta'ala ya mana albarka ya ƴan uwa musamman iyaye da suke gaban mu kusan ku ya kamata ku karkade kunnuwa sosai ku nutsu domin ku fahimci sakon da muke da shi don makasudin tattaunawar ku ne waye Allah waɗannan idan sun ji sun yi amfani da shi abinda ake cewa riban kafa ne amma ku mahaifa ku ya kamata ku fara karkade kunnuwan ku nutsu wajen fahimtar abin da muke da shi na guziri a tattar da ku mu sani tarbiya kamar yadda ake wa tattaunawa take gara kayanka kusan kula da tarbiyar yaran mu to wannan wajibi ne tarbiyar yara wajibi ne a cikin musulunci ba abu bane na mustahabbi ba abu bane na wai ana so kai a dole ne dole ne domin hatta annabawa cikin alqur'ani mai girma Allah ta'ala iya umartar su da umarni na wajibi akan su tsaya kulawa da tarbiyar ƴaƴansu da kuma duk wanda suke kula da su a karkashin su mu sani ƴaƴan uwa ta inda ake mantawa da albasa a wajen tuya to yanda ake so a yi dashe na samun yaro a musulunci kusan wannan gabar muna mantawa da ita har sai yaron ya samu sannan kuma ana kokarin ya za a tarbiyantar da shi babu shakka wannan gaba da zan yi bayani a kan ta yanzu tana da muhimmanci domin tana cikin abin da zai rage mana aiki tana cikin abin da zai rage mana aiki kwarai da gaske rashin ainihin kulawa da wannan fage ko wannan bangare to babu shakka yana kawo mana matsala yana kawo mana cikas a harkar abin da ya shafi gudanarwa ta tarbiyar yaran mu akwai hadisai guda biyu bangaren mata da bangaren maza a kokarin da ake yi na dasa tarbiya zuwa ga yara da ake fatan bayan aure Allah zai bada su to babu shakka wannan abu iya da muhimmanci kwarai da gaske a saurara har su ƴan uwa dalibai musamman waɗanda suka fara datawa har ake so a fara yi musu maganar tattaunawa ta alaka ta auratayya ko da sanin mahaifansu to wannan yana da matukar muhimmanci wanda ya kamata dukkanmu mu sa kunnan basira mu fahimci wannan sako da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya bawa al'ummarsa domin a gudu tare kuma a tsira tare bangaren maza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tunkahu limar'a li arba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana cewa ana auren ƴa mace bisa abubuwa dalilai guda hudu ne duk wanda ya zo yi sallama iya son ki bashi dama zai nemi ƴarki da aure ko zai neme ki da aure ko kanwarki zai nema da aure ko makociyarki ko abin da ya kama da wannan to manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce mana dukkan maza masu son su yi aure to a galibiya ɗayan hudu ne yake sa su nemi auren ƴa mace wannan guda hudu kowace ta saurara ta fahimci ɗaya biyu uku har zuwa hudu ko kuma da karshe ta ji shawarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar. Na farko yake cewa tun kahul mar'a li jamaliha, akwai wanda burin sai aure ɗan mace mai kyau, mai kyakkyawan sura, mai kyakkyawan sufa, wannan shine burin sa kawai. Ya tarbiyyanta take, ya alakata da Qur'ani, ya alakata da hadisi, ya alakata da makaranta, ya alakata da mahaifanta, wannan ba damuwar sa bane. Shi dai in ya mace mai kyau ce first class ta sawa a gaban mota, to wannan shi kawai burin sa ya cika. Wa'ansu daga maza wannan shine burin su game da auren yamaci. Wa'ansu kuma kamar yadda ma'aikin Allah yake bada labari, yace wani iya auren mace limaliha, domin kudinta. Ai hajiya ce ta tara kudi, ko yar mai kudi ce an mutu an bar mata kudi, to wannan shine burin sa kawai. A ce matar sa mai kudi ce, wannan daga cikin maza akwai mai ra'ayin wannan game da auren yamaci. Wani li hasbiha, akwai wanda shi kuma burin sa ga auren kiyamace yar dan yar musuwa da ci babanta wani rabul kaza, kawunta royal highness kaza, babanta waye kaza, shi kawai burin sa kenan ya auri yar manya, iyayenta, babanninta, kawunnanta manya ne a idan mutane a gari, wannan shine burin sa a aure. Na hudu sai manzon Allah yake cewa akwai mai burin auren kiyamace lidiniha, saboda addininta. Akwai wanda burin sa ya je nema auren kiyamace, to wannan addini ne ya kai shi, kuma shine burin sa a rayuwa. Wannan manufa daya, biyu, uku, hudu, to da karshe comment da manzon Allah yayi sai ya ce kai namiji mai neman aure ahlus sunna musulmi wanda kake so ka tashi da tawagar manzon Allah a gobe alkiyama, to manzon Allah ya ce fa alayka bi zati din, alayka din isuf ila amr, manzon Allah ya ce ina umartar ka da ka nemi mai addini. Har manzon Allah ya ci gaba da bayani ya ce tarabbat yadaka, idan ka nemi mai addini ka aure mai addini, babu shakka hannunka zai riba, babu shakka zaka ci riba. Malamai suke cewa ribar da ma'aikin Allah yake nufi shine zaka samu saukin tarbiya, zaka samu sauki wajen ilmantarwa da kuma tarbiyyantarwa. Wannan hadisi ni dai naga aikin sa zahiri a shekarar da aka yi corona, shekara biyu kenan ko uku da sauci, dukkan makaranti namu irin wannan na addini islamiyya qur'ani da makaranti na boko akalla sai da aka yi wajen wata tara, dukkan makaranti a kullu suke, kowa ya bada shaida akan wannan. Yaran sun zauna a gida sun gaji, iyayen sun gaji da ganin yaran su a gaban su, domin gwamnati ta ce bata yadda a taro a makaranti ba. Kin ga a lokacin dukkan uwa mai ilimi, dukkan uwa mai tarbiya, to babu shakka mijinta ya ga ranarta a wannan lokacin. Dan domin duk yaranka da Allah ya baka, alal akalli wannan uwa za ta rike musu karatun su na makaranta ko da bata dora musu daga baba. Kun ga wannan dama wani karatun yanayi ne yake fassara shi. Yau da gobe in suke fassara wa'ansu daga cikin ayoyin Alkur'ani, take fassara wa'ansu daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ga wannan babu shakka abinda nake so mu maida hankali ka ne. Idan har muna so mu samu saukin tarbiyyar yaranmu, to ki san wa zaki aura. Kin farko ma tuko ki san ke mahaifiya wa zaki bewa dama, ku hada kai da mahaifin irki ku bashi dama ya nemi irki da aure. Kar ku batta da zabinta, kar ku batta da sonta, wannan so nata da zabinta zai iya kai ta zuwa ga halaka. Bangaren mata kuma manzon Allah bai kare ku nan, maza yake ba shawari su nemi mai addini su aura, domin a samu saukin wannan aiki na tarbiya. Da yazo bangaren mata sai yake cewa iza jaa mimman tardawna dinuhu wa khulquhu fadawijuhu, ku iyaye mata, zawarawa, yan mata wanda suke da dama aje a nemi auren su a shari'a, to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yazo zai nemi auren ku ku mata auren ku da kanku ko wanda suke da wanda suke karkashin ikon ku sai ya ce abu biyu za ku duba kawai abu biyu duk wanda ya sallama iya neman a bashi izini ya nemi aure to manzon Allah ya ce ku bangaren iyaye mata da bangaren wanda za a aura ku mata to abu biyu za ku duba iza jaa min man taradawna dinuhu wa kulkuhu sai manzon Allah ya ce duk wanda ya zo neman aurenki ko irki ko kanwarki abu biyu zaki duba dinuhu wa kulkuhu addinin sa da dabi'un sa addinin sa da dabi'un sa wannan fa magana ce ta ma'aikin Allah as-sadiqul amin alladhi la yadiku anil hawa in huwa illa wahyu wanda baya magana ta san rai baya magana ta san zuciya kuma in kauna ce da so shi manzon Allah ya fi mu san kanmu da kanmu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum sai Allah ya ce bil mu'minina raufur rahim shi wannan mazo game da masu imani mai afuwa ne mai jin kai ne mai tausayawa ne Allah ne yake bada shaidar manzon Allah game da to shine yake zantar da mu yace ke ya mace idan an zo neman aurenki ko ta irki ko ta kanwarki abu biyun nan zaki duba addini wal kulku addini da halayya idan ya samu shaida game da addini falillahi alhamdu kun ga ilimi ya aiki kenan idan ya samu shaida game da akhlaq alhamdulillah tarbiya ta yi aiki game da manufar wannan makaranta ta mu kamar yadda jagoran ta faɗa al-ilmu wa tarbiya al-ilmu wa tarbiya knowledge and character ilimi da kuma dabi'a mai kyau al-ilmu wal amal wannan shine taken wannan al'umma saboda ka lalle ilalla wannan gaba tana da muhimmanci in an zo neman aure a duba addini a duba halayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai ba ku bi wannan doka da ya bayar ba da kun fitnatun fil ardi wa fasadul kabir yace za a samu fitina ta barki a bayan kasa za a samu barna mai girma ta bayyana a bayan kasa sadaka rasulullah kare manzon Allah yayi gaskiya sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake haifar da fitina da rashin tarbiya da ka ji wani abin sai dai ka toshe kunnanka a garabiya turran gini ake barin zane turran neman auren ake barin wannan ga kaida turran auren bangaren mazan da bangaren mata yanzu abin da yake ci akwai shine maimakon dinuhu wa kulquhu sai ya zama mota huwa ne rahu mota huwa ne rahu wa bene cike na kawai bene mota naira wannan shine kawai abin da ma'aikin Allah ta ne yace addini wal kulqu to wani an faka shi a gefe kawai me yake ci in dai kana da naira to duk gurgucewar tarbiyar ka za a baka aure in dai kana da kuɗi in dai kana da mota in dai kana da gida kai ko danki da lafiya ne kai ko dan yankan kai ne wallahi a wannan zamanin yanda al'umma suka raja da duniya da kuɗi wallahi ba inda zaka je neman aure a hataka gurbi ai ya faruwa da idan har mutum iya kokarin rabuwa da matarsa in abun bai kai ya kawo ba wallahi iya tana kare ƙara zuwa neman aure a halashi don me yasa saki matarsa amma a yanzu an san wani auri saki yake yi an sani duk unguwar an sani zai aura ya saki da iya da kuɗi amma sai je gidan makociyar wanda ya aura ya nema kuma a bashi domin iya da kuɗi ko kanwata ma ko wata yar uwarta ko yar ummanta sauran su saboda ka irin wannan kuna bada gudunmawa iyaye mata kuna bada gudunmawa domin in ba ku yadda ba kun ga musu kun bada goyen baya irin wannan rashin arziki da ake auratayya wallahi ba zai yi ba ai sai kun yadda ake yin aure ai sai ya mace ta yadda sai iyayenta sun yadda duk karfinka duk kudinka sai an baka izini kuma sai an baka saboda ka wannan bangare ne mai karfin gaske game da dasa tarbiyya tun daga grassroots tun daga kasa mu yi kokarin dasa tarbiyyar yayin bayan uwa ke ki san mijin da zaka aura zaki aura kai kuma ka san matar da zaka aura idan an samu wannan to an samu shimfiɗa tun farko kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi bayani cewa har in hakan ta samu mai addini zai aure mai addini to abin zai sauki tun daga tattaunawa tun daga neman auren tun daga kidabin tun daga kaza tun daga kaza kai har zuwa daura auren har zuwa abin da ya halarta ayi na nuna murna da farin ciki duka zai zo cikin tsari zai zo cikin sauki zai zo cikin qala Allahu qala Rasul Sa'id bin Musayyib Allah ta'ala ya masa rahama akwai wani bawan Allah ya zo yake neman shawara Sa'id bin Musayyib cewa wa zan aurarwa da yata wa zan aurarwa da yata yazo ya samu malam Sa'id yake bashi fatawa malam Sa'id bin Musayyib yake cewa zawjiha min taqiyin in ahabbaha akramaha wa in abghadaha la yazlimuha fa inna lahu wiz'atan tadhi yake cewa in shawara ta kake bi wa zaka bawa yarka da aure sai yace ka bawa mai tsoron Allah ka aurar da ita ga mai takawa ka aurar da ita ga mai bin dokokin Allah kokarin ikonsa da iyawarsa baya zai cewa ka ba irai mutun ne wanda yabo yafi yawa a harjan mutane game da shi daya biyu uku in ya gaza dan adam da zai iya gazawa amma mafi rinjaye duk wanda zai bude baki zai fada alkhairin sa ba a ganin sa abun saban Allah mabayyani baya kokarin zaikewa haram baya kokarin ruguje mutuncinsa da tarbiyarsa gaba mutane wannan duka alama ce ta takawa mai ta'ammuli da mutanen kirki mai tsayawa akan addini mai kokarin mutunta mahaifansa da martaba su mai kokarin girmama abokan mahaifansa da kawayen gatimansa duka wannan alama ce ta takawa mai kokarin yin sallah biyar cikin jami'i wanda yake da malami yake koya mai addini wanda yake da abokai daliban ilimi wanda yake da kaza da kaza da kaza da kaza dukkan ayyuka na alkhairi yayi kokarin cusa kansa a ciki to wannan kamar satar amsa ce nake ba ku game da waye mai takawa waye mai takawa da aka ce auren mai da ƴaƴin yazo neman aure sai Imam Sa'id yake cewa in ahabbaha akramaha har shi idan iya son yannan yarinyar da zai aura iya kaunarta to zai girmama ta zai martaba ta wa in abghadaha idan yayi fushi da ita ko ta fusata shi la yazlimuha ba zai zalunce ta ba fa inna lahu wiz'atan tadhi'u domin iya da abin da yake taka masa burki ya san in ya zalunce ta ya san hukuncin zalunci ya san in ya cuce ta ya san hukuncin cuta ya san in ya shiga haƙƙin ta ya san hukuncin shiga haƙƙi wannan ba inda zake samu wannan sai a gumme tarbiya mai tsoron Allah auren da za a yi a dinga zagin kyamace ana koranta ana dauko kayanta ana jefawa a waje to wannan ba taqiyi bane ba mai tsoron Allah bane ba mai tsoron Allah bane an bi wancan layi na dazu da muka fada nerahu wa motahu to anan ake samu wannan wulakanci amma har in dai dalibin ilimi ne mai tarbiya mai tsoron Allah mai alaka da alqur'ani mai alaka da dalibin ilimi wanda yake da malaman addini ba za a samu wannan rashin arziki a musa wannan gaskiyar magana ce idan kina so ki daurawa aurenki mutunci ki shimfidawa ƴaƴanki tun kafin zo shimfidar mutunci a duniya to ki san waye mijinki kar ki bi kirkirkirkir na duniya duk abin da kike aure a kansa ko menene wallahi zai kare in ba tsoron Allah bane in kudi ne nawa aka yi masu kudi da yanzu talakawa ne ke da kanki yanzu zaki iya bada labarin waɗanda da kin san masu kudi ne amma yanzu babu musamman a wannan shekaru guda biyu da aka keto masu kudi da yawa sun sako Allah ya sako da su domin jarabawa ta zamani masu mulki nawa aka yi da wannan shine number 1 amma yanzu labarin su ma ba ke ji ya rushe babu shi lokacin su ya wuce amma mai addini ba yanda za a ce yau malami ne amma gobe ba malami bane ba zai yi ba wannan martabar ilimin addini kenan a ce ai malami ne amma nan da 2027 zai sauka za a yi zabe za a fidda shi daga malinta ba zai yi ba ga aran mahalla hira za mu je da ilimin sa insha Allah da izinin Allah har aljanna za mu shiga kun ga ilimin addini da haddin alqur'ani ba a kwace su ba su da tenuwa ba a fashin su ba a kidnapping din su duk abin da za a yi da su za a barka duk abin da za a yi da su za a barka yasa ibn hazam al-Andalusi lokacin da aka kone masa labararin sai yake cewa fa in tariqul qirdasa la tariqul ladhi tadammanahu al-qirdasu wal huwa fi sadri na'ishu ma'i haythu sakalla raka'ibi wa yanzul in anzil wa yadfu fi qabri har kasa abin da yake fara yace in kun kone labararin na ai bi kone abin da ya haddace abin da ke labararin yace fi sadri iya cikin zuciyata da zuciyata da kwalwata duk inda na rayu ina rayuwa da shi to wannan iya cikin falala da kimata ilimi ya uwa abu na gaba wannan shimfida ce ta ya za a samu shimfidar da za a dora yaro kafin ya zo duniya bangaren mata da bangaren ƴan uwa maza kowa ya ji abin da yake masuliyar ta kansa in za a nemi aure a nemi gidan tarbiya a nemi gidan mutunci idan zaki so mutun ki bace dama ya zo gidanku to ki duba waye shi a addini waye shi a akhlaq da dabi'u wannan shine shimfida ta farko a kaddara ga yaron ya zo duniya tun daga haihuwar yaro ran da ka haife shi to akwai abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar domin aga an gina yaron akan tarbiyyar ta addini na farko yace idan har an haifi yaro ko yarinya farkon abin da za a fara masa bayan an gyara shi gozo ma ko na wannan wake wannan ɗan asibiti sun gyara shi to abin da za a yi na farko shine ta'amik shine mahaifin ya tattauna dibino bakin sa malamai kuma sun ce har in mahaifin ya ga a kusa da shi akwai wani mai nagarta wani hafizin alqur'ani wani malamin addini wani mutumin kirki ya je ya nemi alfarma gonsa ba laifi ba in ma kuma shi iya da nagarta ta hakan haka ake bukata ya tattauna dibino bakin sa ya zamto da ruwan dibino da yawun bakin sa ki zai fara shiga bakin wannan jariri shine farkon abin da zai fara sawa a duniya wannan manzon Allah yayi hasali da aka yi haihuwa ma dan uwan Anas bin Malik an kawo manzon Allah shi ya masa wannan manzon Allah ya koyi da wannan ke mahaifiya ke ci ran da Allah ya sace ka haihu ko da mijin kiyaman ta kitanta da shi kar a biya yaron komai a duniya a fara dandana masa ta'amik a tattauna dibino mai kyau shi wanda ya tattauna dibinon da ruwan dibinon da dan yawo yawon bakin shi a samu a sa a bakin jaririn ya fara haɗiyarsa a duniya wannan iya da tasiri game da tarbiya game da ilmantarwa amma duk wanda zai yi wannan ayi kokarin dan Allah ayi kokarin a ganin gartarsa a cikin al'umma dan domin shi wanda yayin akwai yiwuwar tasirin halayyarsa da rayuwarsa akan yaron da yawa wannan abu na farko kira abu na biyu mahaifa iya daga cikin sa dan ba ta tarbiya a mataki na biyu a san sunan da za a sa wa yaro kar ku yaje da kinikinan zamani wata marakisiya wata zillaziya a inda marakisiya ta yi hakuri a nan gunju misali miki ko wata lantana ko wata innasafa ko wata bara'a tun kana samu yi kokarin in sha'awar suna kike yi fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu suna iya da tasiri fa kun ga suna wallahi iya daukan tasirin dabi'ar wanda aka samu suna mai yawa a rayuwarsa akwai wani ya musulunta sai manzon Allah ke tambaye shi ya sunan sa yake sunan sa harbi shine yaki zai zaman lafiya sai manzon Allah ce a'a bal anta sahal da kai wa sunan ka sahal an canja ma saukin hali zaman lafiya akwai wata ma ta zo da sunan ta na jahiliya sai manzon Allah ce a'a bal anti jamila da kai wala canja miki sunan ki kuma jamila a he suna ko da an sa shi an ga bashi da ma'ana bashi da tsari da shari'a ana iya canja shi bale bi bane ana iya canjawa ba kuma sai an yanka rago ba sai an yanka roba wane sunan ta kaza amma ilimi ya nuna kan cewa wannan sunan ga wanda yafi hi daraja an canja masa suna kaza shikira ya zauna ba wani matsala saboda ka suna iya da tasiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Maryatul Qibla ta haihu da ya fito masallaci da asuba sai yake fada wa sahabbai cewa an min haihuwa gidana amma dana na sa mai sunan babana Ibrahim al-Mu'azzam kun ga manzon Allah iya so ya alakanta sunan dan sa da annabi Ibrahim alaihi salam kun ga nagartarsa manzon Allah yake so ya gado ki yasa in kun kula gidan sahabban nan duk ba gidan da ba sunan manzon Allah gida wani a cikin su kamar sayyidina Aliyu akwai sunan Abubakar da Umar da Usman duk a gidansa duk haka suke yi domin Abubakar ya san nagartar Umar Umar ya san nagartar Aliyu Aliyu ya san nagartar Usman kowa iya so ya sawa kansa wannan sunan haka suke yi in bangaren mata ne ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana Aisha ga su Hafsa ga su Khadija ga su Maimuna ga su Maryatul Qibtiyya ga su Zainab an gane ko ga su Safiya duk ga sunan sunaye bila adad in wanda Qur'ani yazo da su ne ga su Maryam ga su Bilqis da sauransu duka wannan sunaye ne masu nagarta wanda ake so ki samo wa yarki ko danki albarkar masu sunaye albarkar masu sunaye wannan shine suke ce masa fa'al manzon Allah fa'al yana birge shi ma'ana yau amin haihuwa nace na sawa dana sunansa Ibrahim Malik Ibrahim nayi tawassuli da haddasa fa'al ne idan Allah ya karba da kyakkyawan niyya sai ya bashi hadda irin ta malam haka ake yi magabata haka suke yi in su ga mutumin kirki wallahi kokarin suke sawa dan su sunansa domin sunan yana tasiri a wannan fagen da yawa an gudu an bar mu abinda muke so koi sunan zamani a ce ba irin wannan sunan anguwa ita bukatu take nan kawai sunan yatta one in town ne kawai shi kadai ne anguwa shi kadai ne a garin to miya kuma in sunan ki kadai ne a Gombe State duka sunan kuma bashi da ma'ana mai amfani sa bashi da wani amfani yasa manzo Allah ya ce sura mafi alkhairi a gun Allah a sa suna kamar Abdulrahman Abdullahi da abin da ya kama da irin wannan sunan wannan mataki na biyu kenan mataki na uku yaro ya zo bisa shawarar da manzon Allah ya bayar sallallahu alaihi wasallama na neman masa uwa ta gari ko neman masa uba na gari sannan ya zo masa tabe an sa mai suna mai kyau to ke uwa kina ji ko da kunan masu neman ku zama uwaye kuna ji ana so ki kiyaye duk abin da zai fita daga baki domin danki zai haddace zai fito duniya ya nuna wa duniya wace ce mahaifiyarsa duk abin da yaro ya gaggiyata masa tana yi to kar ki raba ɗaya biyu idan ya fito waje sai ya nuna mutane shi masu ilimi na psychology ilmun nafsu tarbawi to sun san in sun ga yaro sun ga yarinya wallahi tun kafin san gidan su ke asai sun nasa wallahi tun kafin san gidan su a ga yarinya to malamin tarbiya malamin da yasan irin education wallahi zai iya fassara uwarta wace ce zai iya fassara gidan su wai to ki yi kokarin ki bewa danki sako na alkhairi ya fito waje da shi yasa suke cewa alwaladu mira'atu li baitihi shi yaro madubin gidan su ne yaro madubi ne idan ya fito waje to iya dauko hoton gidan su ne iya fitowa da shi hoton gidan su yake idan zagi kike fiye yi to wallahi danki zai fiye zagi a waje ko a makaranta zai dinga zagi idan kuna kokuwa da babansa wallahi yazo makaranta yayi kokuwa haka ne idan kina dambe kina fara da kishiyarki idan yazo makaranta sai ya nuna duk abin da kike yi ki sani wallahi in ya fito waje sai ya nuna to ki sanya zaki duk ran da Allah ya baki haihuwa to ki san rayuwarki ta canja da in ke kadai ce to ki san yanzu wannan yaron ko wannan yarinyar tana da alaka da halayyarki da rayuwarki da dabi'unki abu na gaba a karkashin wannan hatta shayarwa a bewa yaro mama ya sha to shi ma iya da alaka da tarbiyarsa kuma da rahin tarbiyarsa Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala an ce mahaifiyarsa bata taba bashi mama a gaban jama'a ba ko da a cikin gida ne kuma an ce duk lokacin da yake kuka yake buƙatar zai sha mama an ce sai ta je ta yi alwala ta shiga ɗaki ta ɓoye kanta ta bashi mama ya sha bata taba baki ba ma a waje ba ko a gaban mata ɗan uwanta ne yayi ku karanta riki sau gani an ce idan iya so ya karanta wannan page to sai ya dande wannan da hannunsa an ba haka budu zai haddace shi Imam Shafi an ce tun iya shekara 6 zuwa 7 ya haddace Muwatta Malik ya ji wani Imam Malik zai karatu yace zai karanta Muwatta yace kai har ka kai karanta Muwatta yace akar makallo ai na haddace yace ai ni ma kai na da darubuta ban haddace ba haka Imam Malik ya faɗa masa domin basira da kwakwalwa ashe wannan aiki da gyatimarsa ta yi ta taimake shi amma ke dan Allah a ina ne bakiya ba wa danki mame shi wata madan tsabarin cin tarbiya a kasuwa sabuwan kasuwa ko tsohon kasuwa ko kasuwan mata ko kasuwan ina ne sai goye ta tsugunni a shago tana siyan kaya wai ta bude tana biyan danta mame shi wannan wani irin cin tarbiya ne wata a motar haya ta hau boss za ta je unguwa kaza wai a cikin boss fa ga maza ga mata yan uwanta wai take biya danta mame wata a gidan suna wata a gidan aure wata matar ma baki san daga inda ta zo ba baki san waye gayyato ta ba yake zauna cikin mata yan uwanki ki bude mamaki na ba wadan ki sha wallahi wannan duk anan yara suke tsantar shin tarbiya shan mama yaro to iya da alaka da dabi'unsa ku kiyaye ku san ina za ku bai ƴaƴan ku mamaki ba ko ina bane ko cikin mata yan uwanki ba ko ina bane ki kiyaye wannan kuma ki dinga tawassuli wajen tahi da safe kafin danki ya sha maman safe ya zamto ya sabe ki cin alwala da zaki iya da tasiri ki yi kokarin duk yanda za a yi ki tsabtace kanki alwala ki zauna a ɗakin ki akan inda kikai sallah ki baiwa danki mama ya sha da safe ko wannan ki rike zaki ga tasirin sa rayuwar danki wannan abu ne mai muhimmanci bawa yaro mama iya da tasiri wajen tarbiyarsa da akhlaqinsa a karkashin wannan yaro ya taso an sa mai suna mai kyau kuma ana shayar da shi mama ta inda ya dace a shari'a yaro ya fara magana iya jin alkhairi a bakin yatimarsa iya jin alkhairi iya jin daidai iya jin kalmomi masu kyau a gaban yatimarsa to wannan an fara shimfidawa yaro ya zama abin sha'awa a waje ya zamto daga an ganshi za a dinga assessin daga wani gida ya fito ki yi kokarin ki rike wannan kuma yaron ki ya fara datawa ba ko ina zaki tura hiye ce ba ba ko ina bane ana ganewa a karkashin wannan ki yi kokari ana kiran sallar magariba kar ki sake ki bar danki ko yarki wanda ba su haura shekara 10 sha suna fitowa waje. Kuna ji da kyau ko? Ba abin birgiyawa bane. Ki ci aje ki gidan wancan siyo mun ashana, je gidan wancan karbo mun kaza. A lokacin kuma ana kiran sallar magariba ko bayan magariba. Akwai matsala. Manzon Allah ya ce ku rike ƴaƴanku, ku rike su yace lokacin da rana za ta fada. Dan domin a lokacin shekaru suna ambaliyar fitowa. Aljanu suna ambaliyar fitowa a lokacin idan kika yi wasa danki ya fito ya arangama da aljani to magana ta kare duk yanda zaki wallahi ba za ki ga daidai a wannan yaro duk yanda zaki ba za ki ga daidai a wannan yariyar kware ke ki sanya lifaye ki je ki dawo din akan ki tura danki a wannan yanayi yafi alkhairi manzon Allah ya koyar da mu wannan abu ne gaba a karkashin wannan duk da iya gabanki iya jariri a kullun musamman wannan lokuta guda biyu ana so ki dinga sa yaron kina masa addu'a a'udhu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ayyin lam hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an ce yana yi wa jikokin sayyidina Hassan da sayyidina Hussein wannan addu'a iya roƙa musu Allah da kalmomin Allah cikakku akan Allah ya tsire masa su daga dukkanin cutarwa min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ayyin lam da shaydanu da ido da kambun baka da maita in ma da akwai duk wannan manzon Allah ya ce iya maganin su ki karanta wa danki wannan azkar din safe ki karanta wa danki wannan azkar din yamma wannan iya da tasiri
zaki ga danki ya taso cikin lafiya da koshin lafiya zaka taso cikin nutsuwa da tarbiya karki yadda ki zama ba ki yi wa yayanki addu'a kina karantawa a tafin hannunki kina shafe musu cikin su gaba daya haka manzon Allah ya koyar ki bude hannunki karanta wannan ki shafe musu cikin su duka suna tasiri wajen lafiyar su da kuma tarbiyar su abu na gaba idan an zo an yi wannan to ke uwa da uba a matakin farko to kun yi abinda shari'a ta dora muku da nauyi abu na gaba shine za a fara samun gudunmawa ta waje ke domin ita tarbiya dama tana zauna kan gwafanni guda uku gwafa ta farko abinda muka yi bayani gudunmawar uwa da uba game da dan su ko ɗan su tun kafin ya zo duniya da bayan ya zo gudunmawa ta biyu shine society wanda ya kunshi makaranta ci wanda zai fito daga gida ya ga dan makota daga yar makota su hadu su taho makaranta to wannan shine dauri na biyu akan a saita rayuwar yaron bayan ke kin yi abin da ya kamata ita tayi abin da ya kamata duk kowa yayi abin da ya dace kuma sun fito za su taho makaranta to anan ake so a gudunmawar society unguwa da makaranta anan ake so a gudunmawar idan sun fito za su zo makaranta idan wani ya ga wani iya wasa da kwata ya hana shi idan ya ga wani ya dau dutsi zai jefa a mutanen unguwar masu wucewar ba wai kallon su zaka yi ba babarin zaka yi ba har su zaka yi ka hana su idan ka ga za su yi wani abu ba daidai ba ku hana sannan duk da haka kowa ya sani idan ya fito waje ma yayi ba daidai ba za a hana shi a gida an tsare a waje an tsare idan suka shigo makaranta kuma nauyin gaba daya ta yi daga kan iyaye ya ta yi daga kan mutanen unguwa ya hau kan malamai kuma duk abin da malami zai yi to ya kware da sanin cewa wallahi daliban sa iya kwaikwayon sa musamman dalibai kanana har sa hularka in ka sake sai wani ya ji iya nuna babansa da mamansa ai baba ga yadda wanda yake sa hula in cokara ta kake haka wala haka zai in baya kake tura ta mama wannan hular malam wani sa hular malam wani duk abin da kai wallahi sai ya je gidansu iya saboda ka malamai kuma wannan dauri ne mai karfi game da ko magana zaka yi ka san irin maganganun da zaka tace ka fada wa dalibai a aji duk abin da zaka fada to ka san cewa iyaran suna haddacewa ne suna kiyayewa ne sai sun jilla sai sun bada labarin ka a waje sai sun bada labarin ka a gidajensu saboda haka ake so a samu malamai da masu ba da tarbiya wajen nutsuwa da kamala da shiga mai kyau da maganganu masu alkhairi idan an bada wannan gudunmawar to gudunmawa ta gaba shine gwamnati uwa da uba sun bayar ƴan unguwa sun bayar makaranta ta bayar to abin da ke gaba shine gwamnati duk inda akwai alamu na rugujewar tarbiya to wajibin gwamnati ne ta sanya ido ta tsawatar kar wannan abin yayi tasiri wannan ko mas'uliyar su ce idan ba su yi ba sai Allah ya tambaye su gobe alƙiyam duk gidan badala da gidan rushe tarbiya da gidan kaɗe-kaɗe da gidan raye-raye to ba haƙƙi da bane ba haƙƙin gaba da haƙƙin gwamnati ita ce mai ƙarfi mai doka da za ta iya sawa a daina kamar da mai girma gwamna kwanaki an ce ya rufe gidajen gala da gidajen kaɗe-kaɗe to babu shakka wannan abin ya gode an yaba masa malamai da yawa sun yaba masa suna mai fatan alkhairi kuma wannan muna ƙara masa addu'a Allah ya saka mai da alkhairi kuma Allah ya ƙara masa ƙwarin gwiwa da hangen nesa duk inda ya ga gidajen rushe tarbiyya yayi kokarin ba da doka da izini a daina kamar da na ga abin har ya fita zuwa Kano state kuma suna ta kokarin rufe irin waɗannan gidaje wanda abu ne mai kyau domin saban Allah iya fasata Allah duk wannan musufin da ake ciki akwai aiwuwa na tsadar rayuwa da jinyoyi da rashin zaman lafiya da kaza da kaza da kaza da kaza wallahi duk iya alaka da zuluban da ake aikata kuma babu abin da yake kawo zunubi illa rashin tarbiya da zunubi da ta'addanci wallahi uwa uban su rashin tarbiya yanzu ga abin da ya faru recently a wannan garin bai fi sati biyu zuwa uku ba yaro dan shekara ƙasa da 18 yanda ake faɗa ya samu wuka ya yanka wata gyatuma. To dan Allah da ku iyaye mata da mu duka biwa kanmu adalci. Yanzu wannan karatun da muka yi zaben uwa, zaben miji, yi wannan har zuwa wannan matakin. Idan an yi wa a wannan zai iya dauka wuka yanka wani. Ina tambayar ku, idan har da an masa wannan abin da shari'a ta koyar da mu, zai iya dauka wuka ya yanka wani a rayuwarsa? Anya, wallahi ba zai yi ba. An bar wani abu, an tsallake wani abu ne, an tsallake abubuwa da yawa. Yasa aji an tsallaka gidan wane, an yi wa wane kaza, an yi wa wane fashi, an yanka wane, an kwace wane waya, an sare wane hannu. Wallahi duk wannan abin da aka girka ne ba a bin hansu. Yasa dole a ga ba daidai ba, kuma dole a ga ɓaci rai, kuma dole a ga abin da zai tada mutane hankali. Wajibi ne. Kuma abin da yake faruwa idan rashin tarbiyyar nan yayi yawa, abin da yake faruwa har ƴaƴa mata a wannan zai fasaci ukun ba daidai. Hukuma ta civil defense ta gayyace mu ni da wani malami, shi ma labaran da ya fito media an gani, an kama wa'ansu matasa sama da mutum 74. Wallahi ni ido na ya nuna musu dukkansu da mata wajen guda 19 a ciki, wata mace ma wallahi da wandon makaranta uniform na wandon makaranta a jikinta, in civil defense sai kama su wai a gunda ake birthday za a yi auren jinsi tsakanin wani dan daure da wani dan daure. A wannan garin namu, wannan garin ido na ya nuna musu wallahi su matallai aka kai su civil defense, ana bincike, ana warewa, ana warewa, ana warewa a gabanmu, a gabanmu, a gabana. Shi komandan din yace duk wani wanda ya san dan Daudu ne shi ya ware kansa. Wallahi a gabana matasa sun kai 24 suka ware, 24 duk sun yanda su ɗan Daudu ne. Kun wai ba Daudin ma wani girka abincin mata da suna alaka a junansu ta maza da maza. Haka abin ya tabbata. Bai fi sati ɗaya ba yake mana waya cewa a wannan 24 din sun kai su Federal Medical Center an masu check na lafiya. Wallahi an gano akwai masu HIV, akwai masu hepatitis B, akwai masu kaza masu kaza masu. A cikinsu ba wannan jinyoyi wanda kabari salamu alaikum ne. A wannan alaƙar da sun shafa junansu a wannan gari, ana wannan bala'i na tsadar abubuwa da rashin zaman lafiya. Amma ga irin sakamakon rashin tarbiyya, wa'ansu yaran fa kamar yadda na faɗa muku, mace ce budurwa na ganta wallahi uniform ɗin makaranta gare ta, me ya kai ta gunda ake wannan abu? In ba rashin tarbiyya ba, in ba saka ci gaba da iyaye ba, kina da ƴa budurwa a ce ta fita gida ba ki sani ba, ko fitar dare fatar bayan sallar isha, fatan bayan magariba, kin manta manzon Allah ce ke mai kiwo ce? Kullukum ra'in wal mar'a fi bayti zawjiha ra'iya wa hiya mas'ulun an ra'iyatiha. Manzon Allah ya ce mace ke matar aure ki ji, manzon Allah da ke yake magana ya ce ke a gidan mijinki mai kiwo ce, kuma sai Allah ya tambaye ki bisa kiwon da Allah ya baki. Ƴaƴan kawai haka Allah zai ba musu, ba zai mana tambaya kansu ba. Ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dukkaninmu masu kiwo ne, kuma sai kowa Allah ta'ala ya tsiye shi ya tambaye shi bisa kiwon da Allah ya bashi. Ya ƴan uwa, ita tarbiyyar nan malamai sun ce ita ce tanshi'atul walad, tanshi'atul walad. Ki tattali yaro, ki tattale shi, wa idadi wa idadihi, idadin kamila, ki tanaje shi tanada ta gaba ɗayan rayuwarsa. Fi jami'i jawanibihi li hayatayya duniya wal akhira fi dawil islam, a cikin duk abin da zai ci gaba da shi, abin da zai raya shi rayuwa mai kyau a duniya da rayuwa mai kyau a lahira, kuma bisa tsari tsari irin na musulunci. Wannan shine ɗaya daga cikin definition na malaman tarbiyya game da wannan bijiyar. Ki tattali yaro, ki san ina zai je, daga ina yake, da wa yake abota, da wa yake mu'amala, da wa yake kawance. In ta dawo ina za ta je, wace sutura za ta sa ta fita da ita, me bai dace ta je waje da shi ba, me kaza, me kaza, me kaza. Duk wannan iya cikin abin da za mu yi domin mu saita rayuwar yaranmu, mu sauƙaƙa wa malamai, mu sauƙaƙa mutanen unguwa, kowa ya zamto iya rayuwa cikin aminci da nutsuwa. hatta tarbiya ta jinsi tsakanin bangaren maza da mata sai da manzo Allah ya koyar. Akwai bambanci tsakanin tarbiyar da zaki wa ɗalibi a wani lokacin da tarbiyar da zaki wa ƴa mace. Iya sa malamin suke cewa akwai tarbiya jinsiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku umarci yaron ku da yin sallah tun sana shekara 7. Yaro dan shekara 7 a fara cewa masallaci, ai alwala kai yayansa kamar hannunsa kuje masallaci. Kai wani yi sallah. Ke uwa ke ce mai wannan aikin. Manzon Allah ya ce idan sun kai shekara 10 kuma su barazanar duka game da sallah. Ya ce farraqu bainahum fil madaji. Idan yara sun kai shekara 10 kar a kwatsa maza da mata su kwana guda. Manzon Allah ya ce kar ku yi wannan. Manzon Allah ne yake magana. Kun ga nan iya koya mana tarbiyyar jinsiya kenan. Ita mace tun tana shekara 10 ta san ita mace ce. Shi yaro tun iya shekara 10 sai shi namiji ne. Ba wata alaka mai nisa mai zurfi alaka ta jinsi da za ta hada su da shi. Duk da muharramarsa ce, addarsa ce, kanwarsa ce. Musulunci iya koya mana wannan. Domin tun a gida an taka mai birki mana zina a waje. Yar uwarsa mata jini an ce kansa zauna bude su kwanta sun kai shekara 10 to ina zai je ina za ta je ta bada jikinta ga wani kato a waje kuma ina ba ta kura gane ba wannan shine dalilin kuma shine manufar in har ga dan uwanki uwa daya uba daya kina shekara 10 an jitsa alakar ku da shi to ina kuma za ki kai jikinta zuwa ga wani kuma a waje wanda baki san shi ba baki san waye ba ba ganin sa yake ba gidan ku dai ba wannan iya cikin hikima da hadisan manzon Allah suke waye da mu. He an zurbo bincike ake gano wannan hikimar. Saboda iyaye mata gaskiyar magana akwai kalubale mai yawa akai. Wallahi summa tallahi musamman a wannan lokaci. A galibiyar iyaye maza yau da gobe mata a shirye su. An fita neman masara, an fita neman dawa, an fita neman sabulu, an fita neman kaza. Duk wannan ya dauke musu hankali. An bar ku da ƴaƴa mata da maza gaban ku wani in ya fita tun asuba ba zai dafa sai ban sallar isha'i ki sani wannan yaran amana ce amana ne duk motsin su duk fitar su duk shigar su ki sani wallahi sai Allah ya tambaye ki a gaban sa lahira kar ki yadda talauci ko babu yasa wai ki yadda ƴaƴan ki tarbiyyar su lalace a talauci daban tarbiya daban tarbiya ba a siyanta da kuɗi amma talauci kuɗi ya maganin sa a yau Allah iya buɗa ma to ka rubuta talauci gaba daya amma tarbiya wallahi baki suke mai ta yau ko ke yar gidan limamin juma'ar garin nan ci a ce yau kawai kin waye garki zo mai tarbiya ba zai yi ba sai an bi wannan matakan sai an yi aiki aiki ne mai girma ko mai daukar lokaci kar ki yadda tarbiyar ƴaƴan ki ta ruguje akwai yaran da na sani wallahi idan baban su iya gida ba sa fita ko ar magani akwai wanda baban su in iya gida wallahi ba sa fita kowa ta san wannan amma baban iya saka ba iya ficewa to akwai munafikan mazan da sun san baban ya wuce sai zo kuma ke kuma uwa kawai kin manta da nauyin da Allah ya dora miki sai ki yadda ko irki ta fita ta san lokacin da baban ta yake dawowa sai ta kokarin ta dawo kafin lokacin baban ta ya dawo to ke munafika ce ni kina wa kuma sai Allah ya tada ki a sabon munafikai a lahira kuma sai ya tambaye ki wallahi kuma sai ke kin yi bayanin cin amana da kike kar ki yadda ki bata fiska duk wanda zai zo gunta tattaunawa to ki tabbatar ubanta ya sani da yardarsa da amincewarsa wannan haka shari'a ta ce in kin yi wannan to kin sauke nauyin da Allah ya dora miki amma yanzu tsabar rashin tarbiyar wa'ansu daga cikin yara mata wallahi wata shigar mata rashin arziki wacce take koya mata ai maza iki kaza ai ki kullun kina cikin kaza kullun kaza sai an yi kaza sai an yi kaza abinda mijinta zaki koyawa tayi masa amma kina koya mata wai tayi wa samarin waje wannan ba daidai bane wannan cin amana ne wannan cin amana ne yara kanana ya ku koya musu dabi'ar da in sun fito za a gane uwarsu mai tarbiya ce za a gane ubansu mai tarbiya ne ga lukmanul hikima Allah ta'ala ya ƙara masa aminci da yarda da Allah yake ba mu labari game da shi yake umarta ɗansa cewa ya bunayya inna in takum mithqala habatin min qardalin fatakun fi sakara aw fi samawati aw fi al-ardi biha Allah inna Allah ladikul qabir uba yake zauna yake koya wa ɗansa alaka tsakaninsa da Allah tarbiya imaniya ruhiya yake koya wa ɗansa ƙarami ya gyara alakarsa da mahaliccinsa ya dan dana idan ka uya kai zunubi idan ka uya ka aikata shirka sammai kai ko kasai ka shiga kai to kasancewa Allah zai zo ma da tare na lafiya ya'ti bi Allah yace karka ji tsoro na a'a Allah zai zo ma da ita duk abin da kai da laifi to Allah zai zo ma da shi a ranar lafiya sai ce inna Allah latiful khabir Allah ne laddafawa ne mai bada labari kamar in ka tuba zai yafe ma kila difu ne kuma in ka kika tuba alahira zai baka labari ya ci gaba da cewa ya bunya qimi sala ya dan dana ka tsaida sallah wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar kai umari da kyakkyawa kai hani ga mummuna sai ya ce wasbir ala ma asaba kai hakuri dukkan wani abu mai cutarwa da zai same ka inna zalika min azmil umur wannan iya cikin manyan manyan al'amura Allah ya saka mai da'awa mai amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar a cikin al'umma to babu shakka Allah ya dora kan matsayi mai girma Luqman yake yi wa ɗansa wasiyi game da wannan ka tsai da sallah 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 yanzu danki yaushe rabo da ke ba ki umarni ya yi sallah danki dan shekara 7 zuwa sama yaushe rabo ki ce wane duk abin da kike fatsai ta fuka yi sallah hatta magana da tafiya sai da koya masa waqsir fi mashayika waqdul min sautika in ankara al-aswata li sawt al-habir canka hun wana wala to sa'ir ka daka linnas karka tafi kana kallon mutane kallon hadarin kai wala tamshi fil ard marha karka tafi a bayan kasa kana takama wannan fa uwa da uba ake so su koya dan su wannan ba a waje zai ji ba kafin ya zo makaranta ya ji ya fara ji a bakin ku Allah baya son masu girman kai Allah baya son masu dagawa inna Allah la yuhibbu man kana inna Allah la yuhibbu kullu muqtarin faqur sai ya ce waqsir fi mashayika hatta tafiya ma ki koya wa danki tafiya ki koya irki tafiya tafiya ma sai an koya masa sannan bayan tafiya magana ba a san daga volume na murya musamman ga yamace wa an su malaman sun ce hatta muryar yamace al'aura ce ba a san duk inda ake ajin mulki kaza kaza ka tace a'a wannan ba tarbiya anan ita mace akwai ma wanda suka ce hatta karatun sallah in a waje za ta yi sallah gunda ba muharramanta ba to ta boye karatun da makar aji akwai malaman da suka ce ba kan wannan bayani ai kasa kasa da murya sannan wake cewa waqfi mashi ka waqfi min sauti kai an karar aswata la sautul hamid yace babu shakka sauti mafi kyama a cikin saututtuka to shine sautin jaki kamar yadda Allah ke ba mu labari to ya yawa kamar yadda nake ganin an fara mana ishara za mu ci bakin tattaunawar mu sani kan cewa amana ce ta hada mu da ku anan kuma wannan tattaunawa inda har ta zo kuma an fahimce ta abinda muke so a ga canji a ga canji a ga canji mal ilmu ila al-amal bi shi ilmi ba kowa ba komai bane ba ta aiki da shi duk abin nan da muka karanta wajen awa guda to babu shakka idan ba mu yi aiki da shi ba ba mu sa shi in practice ba to babu shakka mun ci madarin duk abin da muka jin nan to ya zama amana ya zama linzami a kanmu mu yi kokari abin ba dadi amma kuma tarbiya in ta kyau ba wanda baya son mai tarbiya yanzu wa zai kiya ce yassa tafi coach a tarbiya wa zai kiya ce ɗansa yafi kowane a tarbiya yanda ake Allah waje da yan ta'adda to haka ake alsan barka ga masu tarbiya in an ce Allah waje an yi ta'addanci an yi kaza to kuma za a ce Allah yi albarka ga masu tarbiya wannan haka rayuwar take haka rayuwar take in kina so ki har ki mutu ma ana miki addu'a to wallahi ki bai da tarbiya ki biya yake tarbiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza mat ibni adam in qata min amali illa thalatha in qata amalihi illa min thalatha cewa idan dayan ku ya mutu to aikinsa kaf ya yanke sai guda uku kawai duk abin da kake a duniya ran da kika mutu aka binne ki to komai ya tsaya abin da bai tsaya ba guda uku ne kawai daga cikin abin da bai tsaya ba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waladun salih yad'ula waladun salih yad'ula ki bar da ko ki bar ya mai tarbiya wanda zai dinga miki addu'a bayan ki mutu to duk lokacin da ayyuwa babarsa da babansa addu'a to Allah ya ce zai kai addu'ar kabarin mahaifa duk lokacin da ya tayi wa ubanta da mamanta addu'a to Allah zai kai wannan addu'a zuwa kabar wa qur rabbi rahmuhuma kama rabbayani sabira kullun ka dinga addu'a Allah ya ji kan baba Allah ya ji kan mahaifiya kamar da suka tausaya min ina karami wannan abu ne mai kyau ku yi kokarin dasawa ƴaƴanku tarbiya domin muri batu koda bayan mu mutu ki samu albarkar addu'a ta al'ummar duniya tun kina raye ki ji comment mai kyau game da rayuwar danki da irki tun kina duniya sannan kuma bayan kin koma ga Allah kin koma ga Allah sannan addu'o'in su da alkhairin da suka gina kuma ya shafi ki Allah ta'ala ya samu dace Allah ya yi wa wannan makaranta albarka wannan makaranta ta mutai Imam Asim muna addu'a Allah ya kara mata albarka Allah ya kara mata daukaka babu shakka wannan shine zuwa na farko wannan matsugunni amma insha Allah dan ba aka sa duk lokacin da malam ya buƙaci mu zo ko kuma aka kawai ma wannan lokacin za ku ga mu ziyara ta bagadatan insha Allah za mu ke zuwa muna bada gudunmawa dan domin duk makarantar ta mu ci gaba da Allah ta'ala ya mana albarka za mu samu matsayi a sanadiyar lokaci ya ja abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya cika mahaifinmu Allah ya gafarta musu Allah ya shirye da yaron Allah ya dora su a tafarki madidici Allah ya sa zama qurrata aynul lana fid dunya wal akhirah Allah ka sa zama sanyin gani gare mu a duniya da lahira Allah ya taimake mu wajen tarbiyyantar da su Allah ya ba su hadin alqur'ani Allah ya ba su ilimi mai amfani Allah ya sa su zama to masu iman addu'a bayan mun kwanta mu mutu Allah ta'ala ya mana albarka Allah ya mana albarka Allah ya mana albarka za mu tsaya ne insha Allah kafin mu dawo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wala mana godi